This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na rana yau Litinin 3 ga watan Yuni na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
Ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya sun fara yajin aiki a yau Litinin. An rufe makarantu da ofisoshin gwamnati, lamarin ya kuma yi tasiri a tashoshin jiragen sama. 'Yan jarida da jami'an kiwon lafiyar Falasɗina sun faɗa a yau Litinin cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 11 a Gaza. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasar Philippines za ta halarci wani taron samar da zaman lafiya da Switzerland za ta ɗauki nauyinsa a wannan watan.
To, kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, kamar yadda mai yiwuwa aka ji a kanin labaran, za a ji halin da ake ciki a fadin Najeriya biyo bayan yajin aikin da ƙungiyar ƙwadago ta NLC ta shiga, wanda ya shafi al'amura da dama.
To, Aisha, ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya sun fara yajin aiki a yau Litinin. An rufe makarantu da ofisoshin gwamnati, lamarin ya
To, sai abana afuwa, idan har yanzu dai a kan yajin aikin, za ku ji ra'ayoyin 'yan Najeriya a game da wannan yajin aikin da aka kaddamar, wanda ya shafi dukkanin sassan al'amura a ƙasar. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam, wanda Babangida Jibril zai gabatar. Yau shirin namu na dare za mu buɗe muku waya ne ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a game da yajin aikin da ƙungiyar ƙwadagon Najeriya NLC ta shiga. Amma kafin mu gabatar muku da duk waɗannan, sai mun fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Ofisoshin gwamnati da bankuna da sauran cibiyoyin hada-hadar tattalin arziki sun kasance a rufe.
To, sai ai mana afuwa, muna ɗan fuskantar tangarɗar na'ura, amma za mu kawo muku labarai.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya sun fara yajin aiki a yau Litinin. An rufe makarantu da ofisoshin gwamnati, lamarin ya kuma yi tasiri a tashoshin jiragen sama, sannan an kashe babban na'urar samar da wutar lantarki ta ƙasar, bayan da tattaunawa tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin ta kasa cimma matsaya akan sabon mafi ƙarancin albashi. Matsalar tsadar rayuwa mafi muni da aka gani cikin shekaru da yawa a ƙasar, wadda ta fi yawan al'umma a Afirka, ta sa 'yan Najeriya da dama samun kansu cikin mawuyacin hali a ƙoƙarin samun abinci. Ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya na NLC da TUC sun buƙaci ma'aikata su daina aiki bayan da gwamnati ta ƙi ƙara mafi ƙarancin albashi da ya zarta naira 60,000 a kowane wata, a cewar kafafen yaɗa labaran ƙasar. 'Yan jarida da jami'an kiwon lafiyar Falasɗina sun faɗa a yau Litinin cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 11 a Gaza, yayin da Amurka ke ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta ƙunshi dakatar da faɗan da kuma sako mutanen da ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce a yau Litinin dakaranta sun kai hare-hare ta sama akan wurare fiye da 50 a zirin Gaza, yayin da sojojin ƙasa suka kai farmaki a tsakiyar Gaza da kuma kudancin birnin Rafah. Rundunar tsaron Isra'ila ta kuma sanar da cewa wani ɗan Isra'ila da aka kyautata zaton an yi garkuwa da shi, an bayyana cewa an kashe shi a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a watan Oktoban bara. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tattauna da Isra'ila akan shirin samar da zaman lafiya da jami'an Isra'ila, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da yammacin jiya Lahadi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasar Philippines za ta halarci wani taron samar da zaman lafiya da Switzerland za ta ɗauki nauyinsa a wannan watan, kuma ya gode wa Philippines saboda ba shi goyon baya bayan da shugaban Philippines Ferdinand Marcos Jr. ya karbi bakuncin Zelensky don tattaunawa a fadarsa. Zelensky ya fada a shafin X cewa Ukraine na shirin bude ofishin jakadantinta, wato ofishin jakadancinta a birnin Manila a wannan shekarar. Ina godiya ga Philippines saboda goyon bayan mutunci da yancin Ukraine a matsayinta na ƙasa da kuma yadda ta fito ƙarara ta bayyana matsayinta akan mamayar da Russia ta yi wa ƙasar mu da kuma goyon bayan muhimman kudurorin Majalisar Dinkin Duniya, a cewar Zelensky.
Tunan zuwa wani dan lokaci Maryam za ta karanto mana sauran labaran. Yanzu dai zamu hude taskar rahotannin mu daga Najeriya, inda kamfanonin rarraba lantarki 11 a kasar da suka rufe ayyukan su, yayin da bankuna da tashoshin jiragen sama suka kasance a garkame musamman a buranan Abuja da Lagos da Kano da Kaduna da sauran manyan buranan Najeriya. Sanadiyar yajin aikin da kungiyoyin kwadugo na kasar, wato NLC da TUC, suka kira. A wani bangaren kuma za a ji inda aka kwana a takaddamar masarautar Kano. Mahmud Kwari, gareka.
Ofisoshin gwamnati da bankuna da sauran cibiyoyin hada-hadar tattalin arziki sun kasance a rufe a kusan dukkanin biranen Najeriya, yayin da fasinjoji a tashoshin jiragen sama na Lagos da Kano da Abuja da Port Harcourt da Kaduna suka yi cirko-cirko saboda rashin tashin jirage.
Yajin aiki ya yi tasiri mana. Akwai abokai na ma da ke Kano sun kasa dawowa saboda babu jirgin da zai auko su. Har wanda ma ya dawo jiya ya ce ya yi sa'a yanzu ga mutane can stranded a Kano, filin jirgin saman Kano. Kaga ya yi tasiri kenan sosai kuwa.
Muhammad Kabir kenan, wani ma'aikaci wanda ofishinsa ke dabda tashar jiragen sama ta Lagos. Kazalika zirga-zirgar ababen hawa ta yi karanci a tsakanin jihohin Najeriya saboda rashin fasinjoji a galibin tashoshin mota, yayin da yajin aikin 'yan kwadagon ya tilasta hukumar kula da jiragen ƙasa ta Najeriya dakatar da safarar fasinjoji a jirgin ƙasa a tsakanin Kaduna zuwa Abuja. Yanzu haka dai kamfanin TCN da ke samar da lantarki ga kamfanin rarraba lantarki guda 11 na Najeriya ya gaza yin hakan a yau Litinin saboda wannan yajin aiki na kungiyoyin kwadago na Najeriya, kamar yadda kakakin kamfanin na TCN Mrs. Ndide Mba ta faɗa a cikin wata sanarwa. Ko da yake an bude kasuwanni a birnin Kano, birni mafi girma wajen hada-hadar kasuwanci a arewacin Najeriya, amma masu ababen hawa na haya a cikin birnin na kokawa game da rashin fasinjoji.
Na tashi saboda ni tun asuba na fito aiki. Sai na fito sai da garin ya waye wajen 7:30 sai na ga abin da gaba ɗaya sai a hankali sai ake cewa ai yajin aiki yake da. In aka ce mu ana yajin aiki to fa kowa komai tsayawa yake, ka sani. So kira ga gwamnati gaskiya kamata a duba da mulkin gaba ɗaya. Saboda in aka ce yajin aiki abin yana shafar kowa ne. Kowace sana'a kake abin sai ya taɓa ka. Basin da gaskiya sai a hankali. Kana ga kowa sai yawo kake da aliyu sai mafi akasari mutum ɗaya ne mutum biyu kaza ga ana yawo da shi. Ba mutane sosai gaskiya sa. Yawon ne muke ta gangara a cikin gari ba jama'a sosai.
Sai dai makarantu masu zaman kansu sun ci gaba da ba da darussa ga ɗalibai saboda tsame kansu daga yajin aikin na yau. Kamar yadda ɗaliban da ke kammala karatun sakandare ke ci gaba da rubuta jarabawarsu a makarantun gwamnati wadda hukumar WAEC ta Afirka ta Yamma ke tsarawa a duk shekara. Amma duk da haka, sakataren reshen jihar Kano na kungiyar NLC Kwamar Gaddafi Mustapha ya ce sun fara yajin aikin da kafar dama.
Ashe mun fito kwanmu da kwankwatar mu, mun kuma rufe duk wani wuri da ya kamata mu rufe domin mu tabbatar da cewa ma'aikata sun yi biyayya ga wannan yajin aiki. Kuma alhamdulillah ma'aikata suna ba da haɗin kan da ya kamata, kuma yadda ka gani ga wuri a rufe mu ba su fito ba.
A hannu guda kuma yajin aikin 'yan kwadagon na Najeriya ya sababa rashin zaman kotun tarayya da ke Kano domin sauraron ƙara akan takaddamar sarauta ta Kano. Kimanin makonni biyu da suka gabata ne dai kotun ta ba da umarnin hana gwamnatin Kano da sauran masu ruwa da tsaki yin aiki da sabuwar dokar da Majalisar Dokokin Jihar ta yi wadda ta rushe masarautu huda hudu da kuma sauke sarakuna guda biyar na Jihar Kano, har sai ta saurari karar a yau Litinin 3 ga wannan wata na Yuni. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ta gaida na Kwari da wannan rahoton. Muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Ga kashi biyu na labaran duniya.
A jiya Lahadi, shugaba Cyril Ramaphosa ya yi kira ga jam'iyyun siyasar Afirka ta Kudu da su kawar da bambance-bambancen da ke tsakaninsu su haɗa kai don kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Shugaban ya bayyana hakan ne a jawabin da ya yi kai tsaye bayan da aka sanar da sakamakon zaɓe na ƙarshe, wanda ya tabbatar da cewa babu wata jam'iyya da ta samu rinjaye a zaben da aka gudanar a makon jiya. Ana sa ran fara tattaunawar kafa haɗaka da ba a taɓa ganin irinta ba don neman mafita a ƙasar mai ƙarfin tattalin arziki a Afirka. Jam'iyyar Ramaphosa ta African National Congress, wato ANC, ta rasa rinjaye a majalisar dokokin kasar bayan shekaru 30, bayan da aka kirga fiye da kashi 99 na kuri'un da aka kada a ranar Asabar, kuma sakamakon ya nuna bata iya zarta kashi 50 cikin 100 ba. Jam'iyyar ANC ta samu kuri'u kashi 40 cikin 100 bisa ga sakamakon karshe da aka fadda na zaben da aka yi a makon jiya. Wannan shine kaso mafi yawa da aka samu. Idan ba a samu jam'iyyar da ta yi rinjaye ba, akwai buƙatar a amince da kafa haɗaka da wata jam'iyyar ko jam'iyyu a karon farko don yin mulki, don kuma sake zaben Ramaphosa a karo na biyu.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma bayan sai rahotonmu na biyu. Bayan ayyana shiga yajin aiki da kungiyar kwadugo ta yi a Najeriya, wanda hakan ya yi sanadiyar tsayawar al'amura a ƙasar, 'yan ƙasar na bayyana yadda suka irin halin da suka shiga a game da yajin aikin, kuma da yadda ya shafi rayuwarsu da yau da kullum. Ruqayya Basha, gare ki.
Sa'o'i kaɗan da bayyana shiga yajin aiki da ƙungiyar kwadago ta yi a Najeriya, wanda kuma hakan ya yi sanadiyar tsayawar al'amura a cikin ƙasar. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da yadda yajin aikin ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum.
Sunana Munir Imshehu, ni ne Disabled Traders Association Chairman. Ina magana ne da muryar duk wani disabled ɗan kasuwa na garin Abuja da ma ƙasar nan baki ɗaya. Har ga Allah, wannan yajin aikin ya matuƙar shafin mu, don har kusan mun rasa yanda za mu. Wanda ni ina kallo, kafin wannan kungiya ta Lebo ta yi tunanin fara yin wannan yajin aikin, ya kamata ta dinga tunani da mutane irin mu marasa ƙarfi. Yanzu a ƙarƙashi na akwai mutanen da sai sun fito sun nema za su ci. Ba mutane gari yayi dry, ta ina in sun fito za su samu abin da za su ci.
Sunana Shamsiya. To yajin aiki gashi nan ya same ni saboda muna yin shinkafa tana da sauki, haka garau-garau ma'aikata ke zuwa su ci, to gashi sun bani da ita fa su zo sun saya ba.
Sunana Muhammad Abdullahi, ba dole shafe ni ba. Ina da karamar sana'a, sai na fita nake dan samu abin da zan yi. Na dan je mawurin mai POS ma zan dan cire 500 ko 1000, ba dukkan su ma duk sun watse. Gariba, kasuwa, banki sun kulle, gashi yajin aiki ya shafi ko ina. Mu kanmu muna cikin ha'antin haulayi. Saboda haka kiran da muke yi ga gwamnati, do Allah do Annabi da su kungiyar kwadugo a fito a haɗa kai, a yi a tsama maslaha a cikin wannan tafiyan.
Sunana Ya'u Muhammad. A matsayina na mai sanar hannu, wannan yajin aiki ya shafe ni saboda duk ma'aikatan gwamnati ba su fito ba, kuma muna dan samun aiki wanda za mu dan ci abinci mu ci da iyalinmu. To amma duba da wannan yajin aiki gashi nan, har yanzu dai abu na muke gari duk ba harkokin kasuwa.
Wallahi ya shafe ni, daga abin sayawa nan bai ƙare ba, dan na ce fa ne kuma bai ƙare ba. Yanzu ma gashi ina son in yi na yamma, ba sanar da za a yi shi na yamma.
Mallam Iliya Gusau. To ni mai yin drop ne mai tasiri a Abuja, gashi na taho sai yawo nake unguwa-unguwa, da in mun hon-hon za ka ga mutane ba kowa, sai ƙona mai na kawai nake ga mai da shegen tsada. Inda wannan yajin aiki shahina kenan, yanzu na gaji ma ga nan zaune inwa ina hutawa ba fasinja.
Sunana Jafar Adam. Ni dole yajin aikin da mu muna sa a yi wannan abu na din saboda a samu a sasanta, saboda mu inda muke aiki ya shafi harkar wannan kudin wutan nan da aka ƙara. An ƙara kudin wuta kuma ba ƙara mana kudin albashi ba. So it's either a ƙara minimum wage din nan, kowa ya samu ya balance, ko kuma a rage kudin wuta, duk yadda ma dai ya kamata a yi dai.
Yanzu dai 'yan ƙasar na hankorin ganin yadda ɓangarorin biyu za su samu bakin zaren. Ruqayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
Ta gaida Ruqayya da wannan rahoto. Kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5. Yanzu agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 11:15 na rana. Ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kalji marar ilimi abun rainawa.
Masu rawa salamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji kokarin da manyan makarantu a Najeriya ke yi na tabbatar da tsaro a makarantunsu.
Muka ga mu kuma halin da muke ciki na magana insecurity din nan hadde mu cikin parada kuma jami'an mu.
Haka kuma za ku ji matsalolin da jami'o'i masu zaman kansu ke fuskanta a Najeriya da kuma fatan su na samun tallafi daga gwamnatin tarayya.
To za mu zo mu duba mu ga duka report da aka bayar da kuma mu ga me za a yi na gyara. Me aka riga aka yi na gyara tukuna su shugabannin makaranti. Ya zauna ya zauna.
A makon da ya gabata ne dai aka yi bikin yaye dalibai na biyu na jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Gusau a jihar Zamfara. A bana dai jami'ar ta yi amfani da hurumin lecture ne na jan hankalin mahukunta su himmatu wajen daƙile ayyukan ta'addanci don ci gaban ilimi da harkokin rayuwa a Najeriya. Professor Ahmed Mu'azu shine mataimakin shugaban jami'ar ta gwamnatin tarayya da ke Gusau kuma a hirarsu da wakilinmu Sani Shaibu Malumfashi ya yi masa ƙarin haske kamar haka.
Wannan lecture da muka gabatar mun gabatar da ita ne saboda a kowane lokaci ana yin lecture idan za a yi convocation. To ana zabo topic wanda yake na yanayin da ake ciki ko kuma muhimmancin wani abu, sai a ba wanda ya cancanta ya zo ya bada kasida kan wannan abun. Ga muka ga mu kuma halin da muke ciki na magana insecurity din nan, zaman lafiya ya dai ci tura a gehen mu na arewa gaba daya da ma Najeriya baki daya, hadde mu cikin zamfara da kuma jami'an mu. Sai muka ce to insecurity shi za mu yi magana ne, mun ka nemo cewa a ai ga stakeholders din da ya kamata cikin su ya kamata don mu ƙara hada kansu ya kasance sun hadu sun samu mu al'umma mahita. To bari mu nemo mun ka duba mun ka ga ai gwamnan Katsina shi yadda ce kuma ga shugaba kuma gashi basarake, saboda haka mun ka ga cewa shi yadda ce zo muna wannan lecture so da ya kasance mutane su saurara kuma ina ne mafita, ina ya kamata yi don al'umma ta fahimta, don wani bi mutane su gane halin da muke ciki so da ya kasance in ma taimaka muna za a taimaka muna, ko kuma a gane cewa ga inda ya kamata a maida gaba don ya kasance mun samu ƙarshen wannan al'amari.
Gwamnan jihar Katsina Malam Dukkurada, wanda kuma shine shugaban kungiyoyin gwamnonin jihohin arewa maso yammacin Najeriya, ya tabo al'amura da dama a cikin lecture da ya gabatar kan wannan maudu'i, wanda sun hada hadda cin hanci da rashawa a matsayin wasu hanyoyin da suke assasa wannan al'amari da ake ta fama da shi yake ci yake cincewa.
To alhamdulillah nan ya kamata a dauki mataki kyakkyawa wajen ganin cewa bodojin mu an kuraye su, an tsare su, an tabbatar da cewa abubuwa marasa kyau da kwayoyi da kuma wa'annan makamai ba su shigo mana ba. Na biyu kuma kamar yadda na faɗa a lokacin da nayi lecture, na gaya muku cewa corruption yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo mana matsala a ƙasar nan. Don haka tsohon shugaban ƙasar nan ya faɗa lokaci da yawa cewa in ba mu kashe corruption ba to corruption zai kashe mu. To corruption ya ɗauko hanyar kashe mu, wannan insecurity ɗin da abubuwan da muke gani, sai mun kyautata shugabanci, mun yi adalci, mun tsare kuɗaɗen al'umma, mun tabbatar da cewa ana yin gaskiya da riƙon amana, shi zai ƙara ma talaka ƙauna na gwamnatoci, kuma su tabbatar da cewa ba a tare aka zama ɗaya ba, akwai canji, kuma insha Allah muna roƙon Allah, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan hidima.
Malam Dukkurada, gwamnan jihar Katsina kenan. Shin kowane hali ɗaliban wannan jami'a suke ciki a halin yanzu, ganin cewa a baya sun yi fama da ƴan ta'adda masu yin garkuwa da mutane aƙalla zai kai wajen kusan so uku ko so hudu, ga abin da wasu daga cikin ɗaliban suka yi mana bayani.
To gaskiya muna rayuwa a cikin tsoro ko da yaushe. Gaskiya an samu sauki. An samu sauki sosai saban da da kusan kullum muna zaune sai dai mu ji harbin bindiga mu tashi mu rufada kuna. Amma gaskiya yanzu tunda muka dawo daga bayan sallan nan an samu sauki sosai. To muna kira ga hukuma da gwamnati. Muna godiya a gare su da saukin da muka samu sannan kuma muna kira a ƙara kawo mana matakan tsaro.
Abubakar Abdulkadir. Wanda da wato muna karatu cikin ɗarɗar duk da Allah ya taimake mu an kawo mana securities a nan inda muke zaune. So insha Allahu fargaba ta rage mana muna karatu cikin kwanciyar hankali a
sunana Muhammad Mustafa Malumfashi. Ni ɗalibi ne insha Allah. Aji na biyu ina karantar BSc Economics. Gaskiya ina jin ba daɗi saboda wani lokacin hankalin mu ba a kwance ba muna so mu shigo cikin makaranta mai karatu da irin dai sauran issue din zamu ji an dauke yan uwan mu da sauran su. Gaskiya alhamdulillah yanzu mun ga an kawo jami'an tsaro kuma ana kulawa da mu yanda ya dace amma muna roƙon gwamnati da ta ƙara dagewa.
Sunana Umar Aliyu. Na karanta BSc Physics. Gaskiya muna jin ba daɗi saboda yanayin ko karatu ma in babu tsaro karatun ma ba zai taɓa yi wa mana mu a cikin makaranta ba. A gidajen mu ma muna zaune a hankali ba kwance ba. Muna kira ga hukumar da ta taimaka mana dai a dai ƙara duba lamarin nan dai ana ya bakin kokari mu ma mun sani.
Babu shakka wajibi ne a samu dawwammamen harka ta tsaron rayuka da lafiyar al'ummar ƙasa baki ɗaya ta yadda za a samu ci gaban ilimi da kuma sauran fannonin rayuwa.
To daga Gusau sai kuma jihar Gombe inda wakilinmu Abdulhamid Muhammad ya tattauna da mamallakin wata jami'a mai zaman kanta game da rawar da ɗalibai ke taka wajen cin jarabawar jam da ya gabata daga bakin wanda ya mallaki wannan jami'a Dr. Sani Jauro.
Muna yi wa Allah godiya da ya kawo mu wannan nasara na samu irin wannan nasara duk da cewa wannan su ne set na tara da muka fitar kuma dukkan set takwas na bayan nan dukkansu sun ci jarabawa. So babu ko daya wanda bai tafi jami'a ba amma bana cin jarabawan ya fi duka shekaru takwas na baya nan da aka yi. To shi yasa wannan ya zama ya fi fice ya fi kai mu irin matsayin da muke mahanga da muke so ita makarantar nan ta kai kuma mun kama hanya ba nan ne za mu tsaya ba za mu ci gaba bana kashi 80% na yaran da suka rubuta jam.
To sai dai kuma saboda ƙuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai yi daga aya sai mako na gaba za mu dora a madadin wakilan namu daga Zamfara Sanin Shaibu Malumfashi da kuma Abdulwahab Muhammad da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leonard Gresham naku Babangida Chiprinke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi ni abun rainawa.
A gaida Babangida kafin mu ci gaba ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta email. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Malam Umaru Kambaya wuri da dan Asabe mai fata ya wuri suka ce salam VOA Hausa. Shiga yajin aiki da shugabannin kungiyar kwadugo suka yi a yau to a gaskiya ba a so abin ya kai ga haka ba saboda ƙarshen ta dai talakawa ne za su ɗanɗana kuɗin su. Allah ya dai ya kyauta. Sai kuma sakon Aminu Kano mai da karamar hukumar Garko ya ce fatan alkhairi gare ku muryar Amurka. Muna kira ga 'yan kasuwa masu tauye mudu da su ji tsoron Allah su dinga cika mudu saboda tsadar abinci ya yi yawa amma sai an yi maka gwajin abinci ka je ka ga bai cika ba. Sako na gaba kuma na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madattai da Magaram da Isu Makeri Madattai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu mai aski Badaraka da Haddabi mai kwamfuta mai yama. Ya ce salam VOA Hausa muna kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar da cewa ya kamata ta gaggauta ɗaukan matakan shawo kan matsalar tsadar kayan abinci da ke ci gaba da ciwo al'umma musamman talakawa tuwo a ƙwarya. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo ma ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya ƙarshen dukkanin matsalolin da ake addabarmu. Sako na gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina ya ce ciwo ma Najeriya bashin triliyan 20 da shugaba Bola Tinubu ya yi a cikin shekara ɗaya akan mulki hakan ba abin mamaki ba ne domin harbi ga ɗan jaki gado ne ya gada ne daga Buhari kuma dama ya ce zai ɗora daga inda Buharin ya tsaya. sako na karshe da lokaci zai bamu damar karanto muku a yau yace salon VOA Hausa hakika muna bukatar ganin sauyi akan yadda ake tafiyar da salon mulkin kasar mu Najeriya kasancewar yanzu kimanin shekaru 25 da kafuwar demokradiya da kuma cika shekara daya dindindin da darewar wannan sabuwar gwamnatin ta APC kan karagar mulki to amma har yanzu shiru kake ji tamkar an aiki bawa garin su domin kuwa babu wani bambancin demokradiyyar Najeriya da mulkin mallaka saboda haka muke fatan wannan gwamnatin za ta ƙara azama domin wanke wannan bakin fantin da ke bibiyar kasar shekaru aru-aru sako daga Sani Gulle Kampala Malam Maduri a jihar Jigawa to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku mu kuwa za mu karanto abin da ya sauka wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na karshe labarai a takaice
Ƙungiyoyin kwadagon Najeriya sun fara yajin aiki a yau Litinin an rufe makarantu da ofisoshin gwamnati lamarin ya kuma yi tasiri a tashoshin jiragen sama sannan an kashe babbar na'urar samar da wutar lantarki ta kasar bayan da tattaunawa tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin ta kasa cimma matsaya akan sabon mafi karancin albashi matsalar tsadar rayuwa mafi muni da aka gani cikin shekaru da yawa a kasar da tafi yawan al'umma a Afirka ta sa 'yan Najeriya da dama samun kansu cikin mawuyacin hali a kokarin samun abinci Ƙungiyoyin kwadagon Najeriya na NLC da TUC sun buƙaci ma'aikata su daina aiki bayan da gwamnati ta ki ƙara mafi ƙarancin albashi da zai zarta naira 60,000 a kowane wata a cewar kafafen yaɗa labaran ƙasar ‘Yan jarida da jami'an kiwon lafiyar Falastinu sun faɗa a yau Litinin cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe akalla mutane 11 a Gaza yayin da Amurka ke kokarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta kunshi dakatar da faɗan da kuma sako mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su. Rundunar sojan Isra'ila ta ce a yau Litinin dakaranta sun kai hare-hare ta sama akan wurare fiye da 50 a zirin Gaza yayin da sojojin ƙasa suka kai farmaki a tsakiyar Gaza da kuma a kudancin birnin Rafah. Rundunar tsaron Isra'ila ta kuma sanar da cewa wani ɗan Isra'ila da aka kyautata zaton an yi garkuwa da shi an bayyana cewa an kashe shi a harin da Hamas ta kai wa Isra'ila a watan Oktoban bara. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna da Isra'ila akan shirin samar da zaman lafiya da jami'an Isra'ilar a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar da yammacin jiya Lahadi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa kasar Philippines za ta halarci wani taron samar da zaman lafiya da Switzerland za ta ɗauki nauyinsa a wannan watan. Kuma ya gode wa Philippines saboda ba shi goyen baya. Bayan da shugaban Philippines Ferdinand Marcos Jr. ya karɓi bakuncin Zelensky don tattaunawa a fadarsa, Zelensky ya faɗa a shafin X cewa Ukraine na shirin buɗe ofishin jakadanci a birnin Manila a wannan shekarar.
To masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu ƙarƙare shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana idan mai duka ya amince za mu sake dawa da shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. Kamar yadda muka saba za mu ba ku dama ku bude layi mu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a game da maudu'inmu na yau. Wanda ya kasance menene ra'ayinku game da yajin aikin da kungiyar kwadago ta kaddamar a Najeriya a yau? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku shine 1-202-980-6850. Kada ku manta sai kun danna alamar plus kafin ku jero lambobin. Kafin mu yi sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga abokin aikinmu a Sokoto Muhammad Nasir wanda Allah yi wa mahaifin shi Muhammad Bello Abbas rasuwa jiya a Sokoto. Allah ya ji kanshi da rahama ya gafarta mishi zunuban shi idan tamu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai sai Julie Ladis Gresham da ta bada umarni ma injiniyarmu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. amma a dakaci shirin yau da gobe, kada a yi nisa. Salam.